daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan ko dushi a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Barkanku da asuba da fatan masu sahur sun yi a cikin koshin lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare anan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi domin duba yuwar ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu. Wata babban tawaga daga kasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana guda daga jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan. A kasar Kamaruko yankin da ke magana da harshen English ne suke bin ƴan uwansu 30 da aka kashe a ranar Alhamis din da ta gabata.
To gwamnatin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya ta kafa wata rundunar masu sintiri da za ta sa ido akan tsaron unguwanni. To ko menene kiran waɗannan ƴan sintirin?
Lalle muna bukatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna, mu kuma za mu yi kokari mu sanar mana jami'an tsaro.
Idan muka leka jamhuriyar Niger kuwa za ku ji cewa likitoci ƴan kwantiragi a kasar ne yake korafi kan kudaden albashin su da ba a biya su ba.
Wannan har yanzu aka nan take cikin watanni bakwai din nan aka sa maka biya mota guda kuma an sa ni ne yake kan mu ƙara magana ne yanzu kuma ya yi ta guda ne da hata guda ma muna cikin wata na jinkiri ne.
Za ku ji abin da hukumomi ke cewa. Sannan muna tafa da wani rahoto daga Najeriya da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar da makaratun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe albarkacin watan Ramadana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin tattauna yuwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan dakatar da tattaunawar a ranar Alhamis nan ta gabata, shugaba Trump ya ce ba shakka ganawar za ta iya yuwuwa a ranar 12 ga watan gobe kamar yadda aka tsara a ƙasar Singapore, yana mai cewa ba shakka za mu yi nasara a yunkurin kwance damar makaman nukiliya a zirin Koriya, wanda haka wani babban abu ne ga kasar ta Koriya ta Arewa, haka ma wannan wani babban abu ne ga Koriya ta Kudu da Japan da duniya baki daya da ma Amurka kai har ma da China. Don haka mutane da dama na nan na iya bakin kokarin su, ba shakka al'amura suna tafiya yadda ya kamata, inji Trump. Sai dai abin da aka kasa ganewa shine yadda Trump cikin dan gankanin lokaci ya sauya ra'ayinsa akan sonya gana da Kim kwana daya bayan ya jingine wannan maganar. Wata babban tawaga daga kasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana daya jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan domin su tattauna wasu muhimman batutuwa musamman akan batun da ke nasaba da bakin iyaka da tsaron yankin kasashen. Jim kadan da bakin na Pakistan suka sauka babban birnin Islamabad nan take suka fara tattaunawa da mai baiwa shugaban kasar shawara a harkokin tsaro Nasir Janjua. Haka kuma tawagar ta Afghanistan za su gana da babban hafsan sojan kasar General Umar Kamar Jabar Bajwa. A farkon watan nan ne dai kasashen biyu suka samar da wani sabon tsarin da suka kira tsarin Afghanistan da Pakistan da zai samar da sabon tsarin zaman lafiya da haɗin kai wanda zai kakkaɓe ta'addanci ya kuma samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaban mutanen kasashen biyu. A kasar Kamaru mutanen da ke magana da harshen Ingilishi jiya Lahadi suka bizne ƴan uwansu su 30 da aka kashe a ranar Alhamis din da ta gabata a garin Penyin dake arewa maso yammacin kasar. Sai dai kawo yanzu gwamnati bata fidda wata sanarwa game da wannan lamarin ba, amma mazauna garin sun ce sojojin gwamnati ne suka afka ma wani hotel suna cewa wai akwai wasu mutanen da ƴan tawaye ke garkuwa da su a cikin hotel din. Mazauna garin suka ce sojojin sun harbe kusan dukkan wanda suka gani a hotel din a wannan lokacin. Wakilin murya Amurka Moki Edwin Kindizeka ya aiko da rahoto yana cewa daga cikin ɗaruruwan mutanen da suke kukan mutuwar ƴan uwansu har da wata baiwar Allah ya shekaru 54 da haihuwa mai suna Gelika Malu wanda ta gano gawan danta dan shekaru 24 cikin waɗanda aka kashe. Tace bata san wani irin kaddara ne ya fada musu haka ba ake kashe ɗiyan su kamar kura. Tace ta bar komai a hannun Allah wanda shi kadai zai muna sakayya. Tace tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗan ya aiki. Tace amma ita ta san ɗanta bai aikata laifin da ya kai na kace shi yana dan matashi ba. Rikici zai barke ne a Kamaru yankin da ake magana da harshen Turanci dake arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammaci a cikin shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin suka gudanar da zanga-zangan abin da suka kira wariya da danniya da suka ce ana yi musu ga masu magana da Faransanci suke musu wannan ne fa ya haifar da kiraye-kirayen ballewa daga kasar. Wannan yunkurin nasu ya sa a cikin watan Nuwamba shekarar 2017 shugaba Paul Biya ya kaddamar da yaki akan waɗannan mutanen masu neman ballewa inda ya kira su ‘yan ta’adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabar kasar Gini Alpha Conde cikin dare ya nada sabbin jami'an gwamnatinsa ciki ko har da ministan kudi da na tsaro duko da yake ana tsakiyar tarzoma wanda zaben da aka yi a watan Fabrairu ne da ya gabata ya haifar da shi. Shugaba Conde ya saki ministoci 13 daga cikin 33 da yake da su a kasar. An ba da sanarwar ce a gidan talabijin na kasar a jiya Lahadi amma kuma bai ba da wani dalilin da yasa ya aiwatar da wannan canji ba. Babban birnin kasar dai Conakry nan ne ake ta gudanar da wannan zanga-zanga biyo bayan sakamakon zaben da aka yi watan Fabrairu wanda ‘yan adawa suka ce an tafka magudi a cikinsa. Mutane da yawansu ya kai 12 ne aka kashe a lokacin wannan zanga-zanga a cikin watan Fabrairu da Maris. To a farkon wannan watan ne dai Conde ya maye gurbin Prime Minister Ibrahim Kasori Fafana da tsohon minista Mamadou Yawla wanda ya murabus a cikin watan Mayu na shekarar 2017. Yanzu dai a cikin watan Satumba mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben ‘yan majalisar dokoki a kasar. Ma’aikatar kiwon lafiya a kasar Congo ta ba da tabbacin mutuwar wani mutum guda wanda ta ce cutar Ebola ce ta kashe shi. Wannan ya kawo adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan cutar zuwa 12. Wannan mutuwar dai ta faru ne a ƙauyen Iboko da ke arewa maso yammacin gundumar Equatoria. Ma’aikatar kiwon lafiya ta ce haka kuma akwai wasu mutane hudu da ake zaton suna dauke da wannan cutar a gundumar. Yanzu kasar tana da mutane 35 da aka tabbatar suna dauke da wannan cutar. Yau Litinin nan ne cikin yardan Allah za a kaddamar da yin alluran rigakafin Ebola a yankunan Bikoro da Iboka a lardin Equatoria din.
Ladan Ibrahim a yau ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda gwamnatin jihar Borno ta kafa wata rundunar ‘yan sintiri ta fararen hula wacce za ta rika sa ido kan tsaro a unguwanni domin tallafawa jami’an tsaron da ke aiki a jihar. Daga birnin Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Wannan sabon kafa dai da ake kira Wacha Nebo ko kuma sa ido kan makwabcinka zai gudana ne kafara da kafara da sauran jami'an tsaro inda kuma cin waɗannan matasa da zaran sun ga mutumin da ba su yarda da shi ba ko kuma sun ga wani abin da ba shi ne ba su kokari sanar da hukumomin ‘yan sanda mafi kusa don ɗaukar matakan gaggawa.
Jama'a ina mika godiya mu ta musamman dole a yaba muku kuma ba iyakanku da suka rasa rayukansu akan kare dukiya da rayukan mutanen mu.
To ko me waɗannan matasa da aka kirkiro ke cewa ne game da yadda za su gudanar da ayyukan nasu?
Sunana Hajja Kakan Mame.
Ina ɗaya daga cikin wurin da aka zaba saboda ku dinga kulawa da makwabtanku.
Haka ne.
Ya kike ji game da wannan aiki da aka sa ku yanzu?
Kai aikin da nake ji ina jin daɗin aikin.
Zama kina cikin civil engineering ne ko?
Sun da dan mu aka fara wannan aikin.
Ke mace ce?
Na'am.
Ganin cewa yawanci masu aikata laifi ana ganin maza ne. Ke kuma mace ce kike ganin zaki ba da nake gudumawa?
Mun yanzu abunda maza suke yi mu mata ma muna yi.
Kina ga zaki ba da gudumawa kamar namiji ko kuma har kike namiji kenan?
Na fi wani namiji ma so.
Sunana Alhaji Bello Danbatta. Babbar gudunmuwa da muke nema ga sauran iyayen lallai muna buƙatar cewar dukkan wani abu da aka gani a anguwa kiris da aka ji a sanar muna. Mu kuma za mu yi kokari mu sanar ma jami'an tsaro.
na kuma tambayi kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno Honorable Kaka Shehu Lawan ko ya waɗannan matasa su gudanar da ayyukan nasu ga dai abin da ke cewa
su angwannin su za su zauna su tallafa wa mutane su kare mutane a masallatai a wajen a makarantu a asibitoci kamar yanzu akwai curfew a Maiduguri idan karfe 10:30 yayi mutum ba zai yawo ba in akwai mace mai ciki wanda za ta haifu ko kuma wani mara lafiya za a iya musu magana su doka a motar su da daddare su kai asibiti kuma akwai barayi a anguwan wanda suke balle a mutane shago suke sace diesel na mutane wayannan duka za su iya kama su su mika wa yan sandan da suke anguwan su shi yasa an ka kula kowanne anguwa rigan shi daban kuma da number
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to gaida Haruna Dauda Biyu Kwamitin da gwamnatin jihar Taraba ta kafa domin gudanar da bincike kan rikicin da ya barke a yankin Manbila a watannin baya ya kammala aikinsa har kuma ya mika rahoto ga hukumomin jihar daga Jalingo ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
a wannan karon dai kwamitin ta tantance sunayen magada ne da zaman samun alƙalma wanda aka kashe domin samun tallafi daga gwamnatin jihar to wai koya sai hancin wannan tantancewa yake a yanzu ambassador Emmanuel Juwa shine ko shugaban wannan komiti
submitting reports na mumika report na mumika shi mai girma governor muna ganin cewa zai haƙu da kanshi yanzu yayin supervising tana ko da yake so ya ba kowa wanda ke cikin ne wanda gwamnati ya shafa
wasu da suka bayyana a gaban komitin sun ko bayyana fatan su nema da cewa
sunana Bello Seni da kuma Samari kware da gaskiya da baya aka zo aka dawo sunan mu da sunan wanda aka kashe muka zo mun bayyana sun dauka ga bayan da suka yi mana da akan gwamnati zai yi taimako
sunana Amina Barista Isa Saidu Allah ya ji ganshi ya bar ni da yaya guda shida
ni a raina ne Alhaji Umar Zubairu wakilin Manbila wannan abin da aka yi din nan abin godiya ne don gwamnatin mu na Taraba nan yana daya daga cikin gwamnonin da suka tausaya mutane in ba tausayin mutane ake yi ba aje a tantance duk waɗanda suka mutu wanda aka konawa gidaje wanda aka kacewa dabbobi kuma yace zai taimake su to saboda haka ni a gaskiya na ji dadin wannan abin kwarai da gaske
to sai dai ku yanda ma waɗannan ke fata wasu kuma na ganin fa akwai abin dubawa Alhaji Bakari Muhammad Tamiya wannan asalin yankin na Manbila ne ya ko bada shawara cewa
ni a gani na wannan komiti daidai ne amma ni ina da ra'ayi daban ra'ayi na bai kamata da an sa yan kasa ne suka zo suka wakilci gwamnati a wajen da ra'ayi ne wadansu yayan wadansu local government ne zo su wannan bincike independently su da wadansu amma da Manbilan duka an sa su a cikin komiti ni ban goya ka ba da ni zai komiti da ni ne gwamnatin Taraba zan nemi mutane ne masu zaman kansu daga waɗansu local government tsofaffin ma'aikata da tsofaffin jami'an tsaro su su yi wannan bincike
yayin da komitin ma ke kammala aikinsa wata sabuwa ce ma ta kunno a yankin Yoro na jihar Taraban inda jami'an tsaro yanzu ke bincike game da kisan gillar Fulani shi da makiyaya batun da masarautar mu mai da ke tutar samun zaman lafiya ke cewa dole ne a yi bincike domin hukunta mai laifi Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a jamhuriyar Niger inda likitoci masu aikin kwantaragi a karkara suka fara kokawa akan mawuyacin halin da suka shiga sanadiyar rashin samun albashi akan kari duk da cewa mahukunta sun dauki alƙawarin warware wannan matsala a kwanakin baya wakilin muryar Amurka Aimai Suleiman Muni Burma ya aika mana da ƙarin bayani
daga farkon shekarar da muke ciki kawo yau so biyu likitoci ƴan kwantaragi ke kauracewa aiki bisa umarnin kungiyar su ta Sinasat saboda dalilai masu nasaba da rashin samun albashi inda bayanai ke cewa an shafa akalla watanni 7 ba tare da samun ko anini ba duk da cewa a watan da ya gabata gwamnati ta yi alƙawarin rage wannan bashi Malama Rabi Muhammadu wata likita ƴar kwantaragi dake aiki a karkara ta yi min ƙarin bayani a wayar telefon.
Wallahi har yanzu haka nan take cikin watanni 7 din nan aka sa maka biya wata guda kuma an sani muna yaki kan mu ƙara magana ne yanzu kuma ya yi ta guda ne da wata guda ma muna cikin wata na shuru ne babu wani labari babu magana sai su takardu da aka tura muna yayin mu suka takardu za a ba mu kwantarana kenan kuma mu har yanzu ba mu gane kan magana ne. Mutumin da ake abin da za ka samu ga wata ka fito da iyalanka in mata ma yanzu da dama sai a duba wanda sai matan da miji mata da miji sun ci na cikin aikin dukkan su yana Allah yake aikin dukkan ne ga tunan babu albashi kaza su ci da iyalansu ina gaskiya ko aikin da kike suka dogara
a wata hirar da muka yi da shi a watan jiya dangane da matsalolin waɗannan likitoci ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyas Idime Nasara ya bayyana mun cewa gwamnati na cikin duba hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala
da mun kai abun wajen zama mai musuntuci an kai muhawara gwamnati lalle yace waɗannan mutane an yarda aikin da suke yi yanzu za a kiranye link wanda za a san biyan su
lamarin da ake ciki a yau ya sa wasu daga cikin likitocin karkara so mu ajiye aiki da nufin zuwa neman wata madogarar ta daban
akwai mutane da yawa a haka ma sun bar aikin sun ce samu wani wani tunda ba ka zo kana zama kana aiki wasu yau da wata bakwai za a biyan ka kana kai wahala ga iyali masu za ka ba su ma sai da
su kuma hannun jama'a a wannan al'amari wani abu ne da hukumomi yake ganin zai iya sassautawa alhalin waɗannan likitoci kafin al'amura su daidaita a hukunce
in kai wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu baka samu biya ba ai dole ka shiga cikin wannan matsala dan haka mun ka kai kira ga masu gidaje su taimaka abu ne wanda za a cuka ne kai nan da ƴan sati kaɗan ma wannan ariran da gare su gwamnati zai fara biyan su amma su mutane waɗanda suke ba su abinci su yi hankuri wai ba an tsaye da aikin su bane kuma ba an tsaye da biyan su ne
bayanai sun yi nuni da cewa akasarin likitocin da ke aiki a asibitocin karkarar Niger ƴan kwantaragi ne sabili kenan da tasirin yajin aikin irin waɗannan jami'ai kan fi shafar talakawa a ƙauyuka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
To albarkacin azumin watan Ramadan da muke ciki ga zango mana karatun Alkur'ani mai girma daga wannan matashiyar
Ana Fatima Abdullahi Shaibu daga makarantar Allah Academy Murshala Muhammad Way Bauchi State Nigeria A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alif lam mim Dhalikal kitabu la rayba fih Hudan lil muttaqin Alladhina yu'minuna bil ghaib ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول منا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يبدؤون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم
kuma da Allah yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya
Jama'a assalamu alaikum yau ma mun da muku da batun filanin nan da ƴan uwan suke hannun ƴan sanda kimanin shekaru biyu ba tare da court ta yanke musu hukunci ba Filanin da suka biya makudan kudade domin ganin an sako ɗan uwansu amma hakan ba ta samu ba. Idan ma sauraro na biye da shirin, ofishin babban Inspector General na ƴan sandan Najeriya ya bawa filin ciki da gaskiya wata wasiƙa mai dauke da sa hannun Alhaji Sala Bayeri, shugaban wata sabuwar kungiyar Fulani ta gama Allah. Takardar da ke bayyana cewa mutanen da ake tsare da su sun aikata laifin saboda haka tana roƙon a yafe musu laifin a sake su. Amma kun da gabata muka ji ta bakin su ainihin filanin da suke wannan korafi suka ce su ba san wanda ya rubuta takardar ba kuma babu wanda ya taba tuntubar su domin yin magana da yawun su Alhaji Sala Bayar da ke zama mutumin da ya rubuta takardar ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana mai neman shi ma a bashi dama ya faɗi nashi bangara suna Nasir Fili Hashim
ina tare da Alhaji Sale Bayari shugaban kungiyar Fulani ta gam Allah ta Najeriya baki daya Alhaji Sale me kake so ka faɗa ne akan shirin ciki da gaskiya da aka ambaci sunanka kan wasiƙar da ka aika wa bansoyin ƴan sanda
eh wato abun da nake so faɗi shine naga kaman akwai ɗaruku kaɗan a cikin bayanan da aka yi da gaske ne waɗannan bayin Allah mutane biyu da Yusuf Bature da Shaibu Laute dukkan su ban san su ba su ma dai ba su sanni ba yanda suka faɗa kuma ba mu taɓa magana da su ba wanda na sani a ciki shine wansu wato da ake kira Adamu Laute Adamu Laute din nan shi ya kawo mu sunayen ƴan uwansu da aka kama su a cikin watan 6 shekara ta 2016 wato a wani local government da ake kira Akwanya ta jihar Kogi akan ana zargin su cewa suna da hannu a cikin kashe waɗansu anyamirai da aka yi a wani ƙauye da ake kira Nimbo a jihar Enugu to saboda waɗannan sunayen mutane da ake rike da su kan nesa mutum biyar ne kuma na ji a cikin tambayar da kake kana nuna kaman ni na jera sunayen waɗannan da suke magana a radio a takardar da na rubuta ma Inspector General of Police ran 27 da watan 11 ta shekara 2017 kuma ba haka ba ne
Sale Bayari bari kafin ka ci gaba da ido na aka nuna min wannan takarda da ka sa wa hannu kuma ka jera sunayen nasu sai da na takardar aka fito min da ita daga ofishin shi babban sojojin ƴan sanda na karanta da ido na kafin na yi waɗannan tambayoyin
eh to abin da nake so da ka lura da takardar ainihin heading na takardar shi ne a clean to temper justice with mercy in the case of Alhaji Sile Laute number 1 number 2 Haruna Laute number 3 Siroma Musa number 4 Muhammad Zurai and number 5 Saleh Adamu so ba kaga wanda kake magana da su a radio mutum biyu ne wayannan da na kira da suke cikin takaddana da nijar da sunayen su mutum biyar ne su ake rike da su to ina ganin inda ka samu dan
Sale Bayari abinda nake so ka gane ba wai wayannan mutane waɗanda suke ake rike da su ai ana neman a fito da su ne dan haka su ai ba ta bayin ma magana da su ba amma waɗannan mutane mu a cikin shirin ciki da gaskiya da su muke magana kuma su suka kawo mana kuka cewa abikadun su a wajen hukumar ƴan sanda
eh to kamar yanda suka gaya maka ni ai sun tuna cewa ni ban san su ba kuma gaskiya ne kuma dai ba su sani ba saboda haka wanda tunda ko ban san su ba ba su sani ba ai kaga ba sun kawo sunayen su a cikin wani abun da za rubuta bai tato ba wanda na sani a cikin kamar yanda na faɗa shine yayan su wanda ana kiran shi Adamu Laute in kuma ka tambaye su za su gaya maka suna da wa mai suna Adamu Laute to wannan Adamu Laute din ya bani sunayen waɗannan mutane biyar din da ake rike da su kuma a takardar da na rubuta Inspector General of Police ina roƙon Inspector General of Police cewa tunda aka kama mutane na rufe da shekara biyu ba a mutu hukunci ba saboda ba shaidu a kan bisa sun aikata wannan laifi kuma ba a jihar da suka aikata wannan laifi a ake zargin sun aikata wannan laifi ba a jihar ce aka kama su ba a jihar Kogi aka kama su tunda an kawo su Abuja a rike su wajen kusan shekara guda an sake kuma ai kai su Kogi har yanzu ana so a ci a mutu dare a can alkali ya ce yayi wasu ta ce din dan sanda suka sake dawo da su Abuja sai kuma da suka rasa yanda za su yi da su suka dauke suka koma da su Enugu wanda kuma har yanzu da nake magana da kai wayannan bayan Allah su biya su suna Enugu to cewa nake ga ma Inspector General of Police tunda abun ya zama haka ya kuma irin wani zalunci da suke zargi an mutu suna ce lawyoyi sun karbi kuɗi gurin su dan sanda sun karbi kuɗi gurin su har suna magana ma miliyan 50 ne ni abun da nake ji suna faɗa to amma kuma saboda haka nake ce ma Inspector General a tausaya tunda dai ba a samu yanda za a mutu hukunci ba to wannan rike shi da ake a cikin zargi kuma duk wanda ake zargi sa ya kamata a dauka cewa shi ba mai laifi ne bane sai ran da wata kotu ta tabbatar da laifin sa nake cewa don Allah ko a yi sake General Police ya ga abin da zai yi a sallame waɗannan mutane ko kuma idan ba za a sallame su ba a dawo da su Abuja
a Sale Bayari wannan kalma da kai amfani da ita akan takardar da ka rubuta ta neman a sallami mutanen nan kayi amfani da kalmar turanci ta temper justice with mercy. Shin ka san cikakken fassarar wannan kalmomi na turanci da kayi amfani da su?
Na gani na fahimci abin da nake rubuta kware da gaske.
To me fassarar wannan kalmomi a Hausance?
Wato a fassara wannan kalmomi shine cewa wato duk wasu mutane da Allah ya ba su wani matsayi wanda sun kai su ce a dubi wani abu da ido rahama ko kuma suna ga akwai rashin adalci, to kaman alkali ko kuma duk wani wanda dai yana da hurumi na gabatar da wani a gaban hukuma musamman ma kotu, wato akan iya yin amfani da tausayi. A cikin tausayin nan na ganin cewa watakila babu gaba babu ba cikin tausayin nan, to sai a ce to ba wanda wannan abu ya shafa, to a sassauta miki sai da aka tabbatar da laifin sa in ya aikata laifi.
Dole bayani fassarar da rundunar yan sanda ta yi bisa bincike na shine mutanen nan sun aikata laifin, saboda haka kana roko ne kawai a yafe musu laifin da suka yi a ji tausayin su a sake su bayan sun aikata laifi. Su kuma yan uwan mutanen nan, ina zuwa sale bari, su kuma yan uwan mutanen nan sun ce san ba laifin da suka aikata, abinda suke so ba wai a sake su bane ma a kai su kotu a hukunta su. Yanzu da idan kotu ta yanke hukunci idan suka yi laifi in ya kai ga koma mai ayi musu a je ayi musu, amma ba wai suna roƙon wani bane cewa wai ya ji tausayi ko kada ya ji tausayi, suna so ayi amfani da doka da oda ne irin na Najeriya.
Wato ni inda ma nake magana cewa a tausaya din ayi abun nan din shine kamar yanda na ce maka ai a takardar na rubuta cewa a kawo su Abuja a musu hukunci, amma a yanda aka bar su a can kasan anyamirai su ne kadai Fulani a gurin nan, kusan kurkuku ma su ne kadai musulmi kamar yanda na samu labari.
Da ka kai wannan takarda wajen babban sufito wace amsa aka baka, ko kuma ajiye takardar aka yi kawai shikenan sai ranar da aka fara jin tausayi kafin a saurari mutane?
To abin da ya faru da Bala Ibrahim na san shi shekaru da yawa tunda ɗan jarida ne, ni ma dai na ɗan taɓa aikin ɗan jarida tare da shi, saboda haka na san shi. Abin da ya faru lokacin da na ji ya fara wannan program ɗan da cike da gaskiya, daga maganganun da yake na fahimci bai da cikakken bayanai na abin da ya faru game da waɗannan yara da ake riƙe da su biyar. Sai na nemi su nake miki to ya kamata ba matsayin su na abokina kuma ni kuma da nake aiki da su a wannan kungiya ta dan Allah wanda muka kafa, kuma mun nemi goyon bayan Inspector General of Police yana ba mu haɗin kai don mu tabbatar an samu zaman lafiya kasan nan. Saboda haka nake masa ya kamata ya san gaskiyan abin da ke tafiya a cikin wannan kes. A lokacin ne na fito waɗannan bayanai din, kuma har na je na ɗauko shi wannan Adamu Lauke din wanda nake ce maka shi ne ya yi waɗannan da suke magana a rediyo, kuma shi ma har yanzu waɗannan da ake rike da su na ɗauko shi na kawo shi har gaban Bala Ibrahim a nan ofishin IG na ce to ga waɗannan yaran da suke magana a rediyo. Saboda haka maganganu da na gaya maka ina so ka sake ji daga bakinsa ko da akwai mistake da na yi. Da na yi magana kuma ya ma Bala Ibrahim bayani, Bala Ibrahim da ya gamsu shi ne muka shirya na ce to ni zan je rubuta takarda a madadin waɗannan mutane tun daga abinda wansa da shi da ni duka muka ce za mu yi, saboda a ga abin da za a iya yi. Kuma kamar yadda nake faɗa ba lalle ne muka ce wai a sake waɗannan mutane ko ba su da laifi ba, abin da muke cewa a ɗauko su daga inda suke a kasar anyamirai inda ba za a iya musu hukunci ba. Kuma don haka din ne dama ina ganin yasa a kawo su Abuja aka kai su gobe a dawo da su Abuja a musu hukunci. In kuma ba zai yiwu ba kamar yadda muka sani ya fitila don ba wasu shaidu a cikin anyamirai da suka gan su ko a cikin aikata wani laifi, to muka ce a sake.
To da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin. Za kuma mu jira har sai ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa, sannan za mu dawo mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu amarjin Nasiru Adamu Alhikaya, Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla Ladan dan karanto wani abin da ya sauka.
Jami'an Amurka na Koriya ta Arewa sun gana jiya Lahadi a tsibirin nan da aka cire jami'an soji domin su tattauna yiwuwar ganawa tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wata babban tawaga daga ƙasar Afghanistan ta fara ziyara aikin kwana ɗaya a jiya Lahadi a makwabciyar ta Pakistan.
Masu sauraro da aka buƙa ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima za mu sake dawa da hantsi insha Allah a madadin Shila dan Ibrahim Ayawa da Ciyo Bahiru Diodune da John Ellison Muhammad Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hantsi.